To jama'a tare da sallama sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25/31/41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Mania FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ko kuma ince barkanku da dare. Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muka sake dawowa a shirin mu na dare yau Asabar 15 ga watan Maris watan Afrilu shekarar 2017 a gafarce ni. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Koriya ta Arewa ba ta samu damar kaddamar da gwajin makamin ƙare dangi ba a yau Asabar bayan Amurka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin soja a yankin. Haka kuma kasar China wacce take babbar kawa da kasar ta Koriya ta Arewa ta dogara da ita ta bangaren tattalin arzikin ƙasa ta ƙara kakaba mata ita Koriyan Arewa ta Arewa dokoki. A maimakon haka shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayi kallon faretin sojoji a bikin ranar zagayewar wanda ya kafa kasar marigayi Kim Il-sung a ranar 15 ga watan Afrilu, ranar da ta kasance wata rana mai girma a kasar da ake walakabi da Day of the Sun a Turanci. Wani mai fashin baki kuma wanda ya tsere daga Koriya ta Arewa, An Chan-il, wanda ke aiki da Jami'ar Duniya ta Nazarin Koriya ta Arewa, ya ce Kim Jong-un ya shirya yin yaki da Amurka amma ya yi watsi da shirin. A makon da ya gabata ne rahotanni suka bayyana cewar akwai alamun sun nuna ganin yadda ake tafiyar da ayyuka a Fongyeri wajen da ake gwajin makamin ƙare dangi da kuma Fongyang za su yi gwajin wanda zai zo daidai da ranar haihuwar wanda ya kafa ƙasar. Tun a watan Janairun shekarar 2016 Fongyang ta yi kazar-kazar ba tare da linzami ba, inda ta yi gwajin makami mai linzami mai matsakaici da kuma dogon zango. Haka kuma a wannan shekarar Kim Jong-un ya nuna cewar kasar na kan hanyar gama makami mai linzami mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya kai hari akan Amurka. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce adadin tsagerin da suka mutu a sanadin kasar gumin bomb din nan mafi karfi da Amurka ta jefa a ranar Alhamis da ta gabata na ƙara hauhawa. Jami'an su bayyana cewa ya zuwa yanzu dai kimanin 'yan tsagerun a 92 ne suka mutu a harin, wanda ya haura 36 da aka bada rahoto da fari a ranar Juma'a. Har yanzu dai ana kan bincike a wurin, saboda haka yawan waɗanda aka rasu suka rasu zai iya ƙaruwa. Babu wata alama da ta nuna fararen hula ko jami'an soji sun mutu a harin. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce dakarun Amurka da na Afghanistan sun yi aiki tare wajen aiwatar da harin bomb din. Amma tsohon shugaban kasar da ya gada ya yi Allah wadai da wannan hari da Amurka ta kai. Tsohon shugaban kasar ta Afghanistan Hamid Karzai ya faɗa a yau Asabar cewa zai kaddamar da kamfe na ba ji ba gani domin tilastawa dakarun Amurka su fita daga kasar sakamakon jefa wannan bom da ake walakabi da uwar bumabumai. Akan kasar Afghanistan, wanda ya kira da rashin imani don gwajin makamin ƙare dangi ba wai don kaiwa mayakan ISIS hari ba. Fadar shugaban kasar Afghanistan ta mai da martani ga tsohon shugaban kasar ta Afghanistan a shafin Twitter, inda aka rubuta kowane ɗan kasar Afghanistan na da 'yancin bayyana ra'ayinsa, wannan ƙasa ce ta 'yancin magana. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An samu labaran 'yan kasar Syria da yawa sun rasa rayukansu, wasu kuma sun ji raunuka sakamakon wani bom da ya fashe a yau Asabar a jerin motocin da ke ɗauke da dubunnan waɗanda ake kwashewa. Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin haƙƙin ɗan adam ta Syria ta ce fashewar bom ɗin ta shafi jerin gwanan akasarin 'yan Shi'a magidanta ne. Ƙungiyar mutanen na tafiya ne zuwa Aleppo daga wasu ƙauyukan su guda biyu da ake kira Fuwa da kuma Kafraya, bayan sun cimma yarjejeniyar kwashe su da su bar gidajensu. Gidan talabijin na Syria ya bada rahoton kimanin mutane 22 ne suka mutu a sakamakon fashewar bom ɗin a garin Rashidin. Ƙungiyar sa ido kan haƙoƙin ɗan adam ta Birtaniya da ke Syria ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai a mutum 24, kuma fashewar bom ɗin ta afku ne sakamakon bom ɗin da aka saka a mota. Dubban 'yan ƙasar Syria da ke guduwa daga garuruwa huɗu da aka mamaye sun yi cirko-cirko akan hanya wajen birnin Aleppo rana guda bayan barin gidajensu. intawan kasar Syria dai su suka rufe hanyoyin waɗanda suka ce an kare ka'idojin da aka sharɗanta na kwashe mutane tsakanin Iran da Qatar a watan da ya gabata da ba a ida su ba kamar yadda kungiyar da ke sa ido akan harkokin haƙin dan adam a Syria ta faɗa. A yau Asabar wata alƙalin kotun gwamnatin tarayya ta dakatar da shirin da ake yi na kaddamar da hukuncin kisa akan wasu mutane guda 6 nan da kwanaki 10 masu zuwa. Da fara dai gwamnatin jiha ta yi shirin kaddamarwar da 8 daga cikin waɗanda aka yanke hukuncin su fiye da 11 sati 2 kafin su sayi midazolam. Midazolam dai allura ce mai hadarin gaske wadda ake zaton ta lalace amma wani alƙalin ya bada damar a tsayar da masu laifin guda 2. Waɗanda aka yanke hukuncin kisan sun gabatar da ƙarar a jihar inda suka ce midazolam za ta sa su fuskantar matsananciyar azaba. Mashirar gwamnatin tarayya Christine G. Baker da ke Little Rock ta bayyana cewa ta yanke wannan hukunci ne saboda masu gabatar da hukuncin kisan ba su da makarin allurar a hannu idan wani abu na ba zata ya faru a yayin gudanar da hukuncin wanda tace hakan na iya yiwuwa kamar yadda aka ga misalai a jihohin Alabama da Arizona da Ohio da kuma Oklahoma a lokacin da aka yi amfani da allurar ta midazolam.
To labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kam sai a biyo mu a cikin shirinmu na gaba daga nan sashin Hausa.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya 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 madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da duba gudunmawa da dan jarida zai bayar wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Malam Mahmud Baba Ahmed, kwararren dan jarida wanda ya shafe kimanin shekaru 47 yana aikin jarida a gidajen rediyo da talabijin da kuma kamfanonin jaridu. Da Malam Ali Alkali, mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily, da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labaran Najeriya za su ci gaba da yi mana bayani. Kuma yau za mu fi mai da hankali ne akan ka'idar aikin jarida. Ga Malam Mamun Baba Ahmed.
To wannan babban al'amari ne wanda ya kauce ka'idan aikin jarida. Ya kuma ke zubar da mutuncin kowane gidan rediyo ne wanda zai kasance yana yin irin haka. Kuma shi ne abin da 'yan siyasa ke amfani da shi a kodayaushe, suna shiga suna fita suna raunana zukatan ma'aikatan yaɗa labarai domin sun san cewa watakila suna yawo ne da ƙoƙon bara wajen 'yan siyasan suna neman kuɗaɗen da za su gudanar da ayyukansu. Wannan ne yake sa ana taya su sun sa ma kansu suna taro ake taya su awu kuma a sa su su yi abin da bai dace ba wanda kuma ba zai biya bukata ba wanda kuma zai iya tayar da hankali maimakon ya taimaka wajen kawo lumana da fahimtar juna tsakankanin wasu kungiyoyi ko jam'iyyu ko kuma kabilu wanda suke takaddama a dusa kan waɗansu al'amura. Sai kiga abin ya ƙara taɓarɓara ya zo kuma ya wuce gona da iri ko kuma an kasa shawo kansa.
Malam Mahmud Baba Ahmed kenan. Shi kuma a nashi bangaren a hirarsu da wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina, Malam Ali Alkali, mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily, cewa
abin da ya kamata a yi ba washi dan jarida kawai ba, hukumomi wanda suke kafa ka'idodi da ganin cewa an bi ka'idodin aikin jaridar ya kamata su tashi su yi aikin su. Akwai kungiya ta editoci, akwai kungiya mai kula da harkokin talabijin da rediyoyi, akwai masu kula da harkokin jaridu da mujallu. Dole ne akwai dokokin suna nan amma ba a aiwatar da su. Yanzu in ka tashi a garin nan Abuja da safe, in ka tashi kan ka fita, akwai FM kala-kala-kala wanda za ka buɗe nan ka ji sun kai wajen 15. Amma wallahi in ta ɗauro kan ka fita duka sai ranka ya ɓaci, musamman in kai ya shafi aikin jarida ka sani. Kawai mutane za su zo da sassafe ƙarfe 6 wanda da su ake kira continuity announcers ne su faɗi za a yi shiri na kaza ga za kaza a dan sa kida amma yanzu an daina kiran su na abinda ake kiran su media abin nan personalities za su dauko jaridu headline na labari za su karanta sai a buɗe lambar waya kowa ya kira daga jin headline shikenan wai ka zama kai kwararre ne kan wannan area za ka yi magana akai ka bada shawarwari ko kai zagi ko kai kaza kaza mu kuma da muka yi cikin aikin nan mun san cewa headline din nan yanda ake rubuta su akwai taro da ake yi a kullun kafin jarida ta fito a zabu waɗannan labarai ne za a fito da su a front page akan headline din sai community 30 wani lokacin wani awa ana musu kalmar kaza bata dace ba a cire ta wannan ice kaza wannan ice kaza sai an tace wani lokacin wanda ya kawo labarin news editor sai an sa shi a karanta labarin nan sau uku sau hudu dan dai kowa ya fahimci ina labarin ya nufa a sa shi yanda ya dace wanda fa sun yi shekara 20 sama da haka suna aikin su ne fa suke wannan amma wai da safa kawai sai wani ya dau jaridar nan sai karanta headlines na jaridu zame shikenan da mai sai da spare part da mai sai da tumatir da mai sai kowa kwararre ne sai ya kira ya ce ga kaza 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 to kuma duk wanda za a kira din sai ka je abinda suke yi ya da wannan kiyayyar to akwai kuma wanda suke sponsor din su wallahi mun san wanda sun sai wayoyi suna ba da data da recharge card da allowance duk sati ga matasa marasa aikin yi da mutane kawai dan su kira su zagi ko su zagi wasu kabila ko su zagi wata gwamnati ko su zagi wani babun nan aikin su kawai kenan akwai su suna nan suna yi to dole hukumomin da suke kafa ka'ida a kama musu da an ji kaza a rufe gidan radio a rufe gidan television a rufe ki license dinku ai kaza kaza in ba haka ba wannan rigimar da haka dazu mun yi maganar Rwanda da haka ta fara fa aka zo aka shan miliyoyin mutane
Alhaji Salisu ina dawo bangaren ka wani lokacin akwai yan jirgin da ake amfani da su amma su ba su ma san ana amfani da su ba a tunaninka me ya kamata dan jarida yayi domin fahimtar irin wannan tsarin da kuma guje masa
to alhamdulillahi abunda ya kamata duk ma'aikacin dan jarida ya zama yana yi shine ko kuma in ce yan jaridu da kake ganin ana amfani da su ko da sanin su ko ba da sanin su ba suna yada rahotanni wanda suke yi don su kare interest na wasu mutane to alama ne na cewa ba kwararren dan jarida bane domin duk dan jaridan da ya samu horo na aikin jarida ya sanya ake gudanar da aikin jarida bai yiwa ya dogara ga source guda daya wajen yin bincike ko kuma gudanar da aikin sa duk yadda mutun ya zo maka da labari mai kyau da sauransu kamin ka dauki wannan labarin ka tura shi zuwa public domin akwai bukatan kai bincike naka na musamman akan waɗannan bayanan da suke hannunka ka tabbatar da menene gaskiyan al'amarin wani interest suke da shi akai because yau mun waye gari zaka ga har kungiyoyi masu kare haƙƙin dan adam da kuma kungiyoyi na civil society ana amfani da su a don cimma wani buri yau misali zaka ga gwamnati tana yin wani reform misali ko a harkan custom ko a harkan yaki da cin hanci da rashawa an tabbo wasu mutane waɗanda abun baya musu dadi ba za su iya fitowa ga dangaren su yaki gwamnati ba amma za su je su yi hayarin akwai irin waɗannan kungiyoyi ba su da adadi a ƙasar nan musamman nan Abuja da suna nan aikin su kenan da zaran an sa wani murari gwantara da wani murari take santa cimma sai a ga an neme su an ba su kuɗi za su fito ne ba za ka taba gane alaman cewa aiki ne suke wato kai dan jarida ya kamata ya zamana tunani idan ka da tunaninka ya hango maka abu ga fiye da abun da aka kawo maka domin idan ka ce zaka kawai dogara ne da wannan abubuwan to ko shakka babu zaka ci gaba da yada rudani da daru kuma wannan yana zai kare zai exposing din rashin kwarewarka da rashin basiranka zai kuma lalata martaban ma ma'aikatan jarida da kake aiki da ita
na horon maza da rubutun jarida
ka fara ya share rawa ta yi mai maza ya zama dan jarida
da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke wada oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko kusuwa ta hoda
ka fara ya share rawa ta yi mai maza ya
kafin ka sagayi wanda mu ƴan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba ƴan jarida
ka fara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama dan jarida
ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko komai wada oda muna sani da tarihin kowa a je tanadi don jarida
ka fara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama dan jarida
sane da kaifi na alƙalami yafi gafi na hoda da na ga da masai rubuto article ko zano agenda
ka fara ya shayarwa ta yi mai maza
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da zantawa da Malam Mahmud Baba Ahmed mai bewa kafofin yada labaru shawara da Malam Allah Alƙali mataimakin editor kuma editor mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya akan irin gudunmawa da dan jarida zai bayar wajen tabbatar da zaman lafiya a tuna fa sai da zaman lafiya za a samu ci gaba
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine ci gaban Najeriya
to an gaida jummai da tawagar sha amma fa kar ayi nisa domin kuwa Ibrahim ka almasi yana nan kusa da shirin mu dake tafi
assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Rundun sojin Najeriya ta saki waɗanda take tuhuma 593 da hannu a ta'addancin Boko Haram bayan ganowa ba su da laifi. An saki mutanen ne a Maiduguri jihar Borno.
Enough is enough. No more excuses.
Aisha Yusufu ta BBOG ke neman gwamnatin Najeriya ta ƙara matsakaimin kwato matan cibuk 195 da ke hannun Boko Haram shekaru uku bana. Ministan tsaro Mansur Dan Ali ya ce sun dage don damƙo shekau.
Inda duk muka samu ƙarasawa da shi, mahimmancin su duka za su bada kai.
Garba Shehu ya ce uzuri ne ya hana shugaba Buhari jagorantar taron majalisar zattarwa ranar Laraba ba jinya ba.
A gaya wa 'yan Najeriya cewa babu wani sabo lamari da ya taso ko kuma wata damuwa da ta shafi shugaban ƙasa. Yadda likitoci suka ba shi shawara yana gudanar da rayuwarsa a yau ko a fuska aka duba za a ga yadda abubuwan nasa suke ta canjawa.
Yayin da kotu ta amince da asusun shaidu a shari'ar albarnami na Ansaru mai sace yan ƙetare DSS ta damƙe yan ta'adda da ke niyyar farmaki a ofisoshin jakadanci Abuja. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
The Voice of America.
Haka fa. To yanzu zamu dunguma zuwa zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Hajiya Lubna Binta Muktar daga Kano da Pasto Jamilu Abba Ibrahim daga Bauchi. Ga Hajiya Lubna.
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Binta Muktar. Wace take a hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin ƴan uwa gaba daya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu mai albarka sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda daya Da farko idan muka ci siyasa mun san cewa arariyar kalma ce daga kalmar Larabci kuma mu Hausawa da muka Hausantar da ita sai aka burkita mata ma'ana wanda wancan tana nuna ma'anar cewa zamantakewa da yanda ake gudanar da mulkin al'umma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka dauke ta ita ta haifar da kabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba sun riƙi kowa daidai haka nan manoma da makiyaya mun san cewa ɗan juma ne da ɗan jummai kuma wannan sai da wannan zai siyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya makiyaya wanda akasarin makiyaya mafulani kuma jagorori suna kallo burtalolin da manoma makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke noman su kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullun kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai kaga fada da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu a makarantu irin namu sai kaga karamin yaro yana yawo da reza ko yar karamar wuka haka ko kuma dai wani abu makami dai wanda in fada zai hada su da wani sai ya maka ya soki dan uwan sa zaka ga danka ya je makaranta amma na dan uwan ka yana hali har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne zaka samar da kayan maye ga dan uwan nan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwan ka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiya irin ta iyayen mu a da zaka ga mutum daya ya dauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwar su abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan kafa ta mu Najeriya ta arewa wanda komai yake da ta barbarewa mu komo baya ga tarbiyar kawunan mu da ta ƴaƴan mu alhakin da aka dora mana na ayyuka mu yi kokari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuran mu ya ba mu ikon yaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Shi ma Pastor Jamilu Ibrahim ya ce haƙuri shi ne maganin duk wata husuma.
Jama'a, assalamu alaikum, ‘yan uwana, ‘yan arewacin Najeriya, mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim, daga nan Bauchi, ina mai kira ga dukkan ‘yan arewacin Najeriya na wannan ƙasa don mu haɗa kai mai zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya. Kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mu yi zaman lafiya da kowa da kowa wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya wato in baka nemi zaman lafiya da mutum mai sa saduwa da Allah ma zai maka wahala dalilin da shi ne litafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga Ubangiji in ba tare da ita ba dalilin muna roko ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi ya kasance cewa zaman lafiyarsa shi ne kwanciyar hankalinsa zaman lafiyarsa shi ne salamarsa zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba to samun albarka ma zai masa wuya sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya misali kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da sauran wasu ƙabilu suna kashe junansu muna kira musamman ga ‘yan uwanmu Usaini domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa da tunani cewa wata rana za mu mutu mu sadu da Ubangiji idan ka mutu ya za ka cewa Ubangiji idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma ɓarna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya alal misali kamar yadda makiyayanmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu ƙabilu a ta dalilin gonakai a ji tsoron Allah a yi zaman lafiya da kowa da kowa haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana Usaini dukkan kuɗaɗe da aka samu aka kawo su aka karɓo su daga wajen jama'a ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a yi aikin da zai nuna cewa wannan kuɗin an yi aiki da shi ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya ta ilan nan a ji tsoron Allah wanda ya kawo dukiya wanda suka je suka kawo dukiya kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lalle kuɗaɗe da aka karɓa a wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya ina mai tsara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba ragamar shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya assalamu alaikum
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
To sai kuma mu je ga Murtala Faruk na san yana mu ji labarai amma fa a takeice na wasanni.
Wasanni a takeice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta amince da filin wasa na Godswin Akpabio da ke Uyo babban birnin jihar Akwa Ibom domin karɓar bakuncin wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka da kasar za ta buga da kasar Afirka ta kudu da kuma ta gasar cin kofin duniya da kasar Kamaru. Tuni da wani ayarin hukumar ya dudduba yanayin filin wasan a ƙarƙashin jagorancin jami'in hukumar Chris Green inda suka bayyana gamsuwarsu da yanayin filin wasan da kuma kayayyakinsa. To sai dai hukumar ta dakatar da buga wasannin league na cikin gida domin ba da damar kammala shirye-shirye da kuma kimtsa filin domin waɗannan wasannin. A kasar Ingila, kungiyar Tottenham na ƙara matsa lamba wa Chelsea da ke jagorancin teburin gasar Premier bayan da a yau ta doke Bournemouth da ci 4 da nema. Wannan nasarar ta rage tazarar maki tsakanin Tottenham din da ke ta biyu a teburin gasar da wacce ke samanta Chelsea izuwa bambancin maki 4 a daidai lokacin da Chelsea ke shirye-shiryen karawa mai zafi da Manchester United a gobe Lahadi. Ko a makon jiya ma Tottenham din ce ta soma galaba a wasanta inda tazarar ta koma ta maki 4 to amma kuma ta sake komawa bambancin maki 7 sa'ad da ita ma Chelsea din ta doke Bournemouth da ci 3-1. To sai dai a yanzu hankali ya karkata a karon battar karfe da Chelsea din za ta yi da United a gobe inda ake samun ra'ayoyi mabambanta daga masoya kwallon kafa yayin da wasu ke ganin Chelsea din na iya doke United kamar yadda ta yi a karawarsu har sau biyu da suka gabata. Wasu na hasashen cewa United da kuma musamman kocin ta Jose Mourinho sun yi shirin gaske domin rama kashin da suka sha har sau biyu da kuma musamman irin tozarta da Mourinho din yayi a tsohon club din nasa. A dai bangaren kuma Everton ta doke Burnley da ci 3-1 wasan su na Premier din a yau wanda ya bata damar dare matsayin na biyar a teburin gasar. A kasar Spain kuma kungiyar Real Madrid ta kara gyara zama a saman teburin gasar La Liga bayan da a yau ta doke Sporting da ci 3-2. Sau biyu Sporting din da ke karɓar bakuncin gasar tana shiga gaba amma Madrid tana farkewa ta kuma kara zura kwallo na uku wanda ya bata nasara ya kuma tabbatar da tazarar maki 6 tsakaninta da Barcelona da ke bin ta a tebur. A kasar Italiya ma kungiyar Juventus na kara kusanta ga nasarar lashe kofin gasar Serie A ta kasar karo na 6 a jere sakamakon doke Pescara da ta yi a yau da ci 2 da nema. Hakan ya bada jumlar tazarar maki 8 tsakaninta da Roma da ke bin ta a tebur tare da wasanni 32 da aka buga. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarin duniya amma a takaice.
Kasar Koriya ta Arewa bata samu damar kaddamar da gwajin makamin ƙari dangi ba a yau Asabar bayan Amurka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin soja a yankin. Haka kuma kasar China wacce take babbar kawa ga kasar ta Koriya ta Arewa ta dogara da ita ta bangaren tattalin arzikin kasa da ta kara kakabawa Koriya ta Arewa dokoki. A maimakon haka shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayi kallon faretin sojoji a bikin ranar zagayowar wanda ya kafa kasar marigayi Kim Il-sung a ranar 15 ga watan Afrilu, ranar da ta kasance wata rana mai girma a kasar da ake wa lakabi da Day of the Sun a Turanci. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce adadin 'yan tsagerin da suka mutu a sanadin kasurgumin bom din nan mafi girma da Amurka ta jefa a ranar Alhamis da ta gabata na ƙara hauhawa. Jami'an sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai kimanin 'yan tsagerin 92 ne suka mutu a harin wanda ya haura 36 da aka hada ba da rahoto a farko.
To da takaitaccen labarin shirin namu na dare kammala, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a je wani sabon ko kuma sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Solomon Abba wanda ya hada mana ko ba da umarnin shirin, sai kuma injiniyan mu na yau Darul Tunis Nazir Ahmad Hausa shine karanto muku labarin duniya, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a nan Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.